ونسلح به ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرة من خلقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم الخميس شاءك قواتاً سفر شكرا تدبو إير داري حدود أربعين دا بقوي هجرية وان دي داتش دا بقوي قواتاً تقص شكرا تدبو بيو دا عشرين دا بيال ميلادية منا كان درسينا أربعين دا ليا أتشموان اللي تافي من البركة اللي تافي من رياض الصالحين da muke karantawa a wannan masallaci na Juma'a na sabuwar Jami'ar Bayero Kano Nigeria. Idan ƴan uwa za su iya tuna muna babu silk babin da Imam Nawawi ya kawo cikin littafin da yake magana akan gaskiya da riko da gaskiya, mun tsaya hadisin Abi Sufyan hadisi na 56 عن أبي سفيان يقول المؤلف رحمه الله صخر ابن حرب كان في حديثه الطويل في قصة هرقل قال هرقل فماذا يأمركم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سفيان قلت يقول اعبدوا الله وحده لا شريك له وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصيام والصدقة بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة متفق عليه. وانا حديث منكر تاشي حديث سفيان ابن أبي سفيان صخر ابن حرب أواتك إساني أو تهرق لأن سركي يا تنبي أبو سفيان شيوانا ألام متمي ليكي تعالدك محمد sallallahu alaihi wasallam me yake umartan ku da shi? Abu Sufyan shi ce mana yake mu bauta wa Allah shi kadai, kada mu shirka da shi da komai. Mana ita ce da'awar annabi akan tauhidi alaihi salatu wassalam, kuma yana ce da shi su utruku ma yaqulu aba'ukum, ku bar abinda iyayenku suke faɗa na cewa ku bauta wa gumaka na gargajiya da bin al'adu da kin bin shari'a, ku rabu da maganar iyayenku. Wa ya'muruna bis salah, yace yana umartan mu da mu rinka yin sallah. Was sidq, kuma annabi yana cewa mutane ku yi gaskiya. Wal afaf, yana umartan mu da kamewa. Shi kamewa ana nufin al kaffu anil haram wal kaffu an wato khawarimil muru'a, ka kame daga barin haram, ka daina haram shine kamewa. Sannan duk abin da zai zubar da mutunci kada musulmi ya yi shi. Akwai abin da kai tsaye ba za ka ce haram bane, amma kuma zubar da mutunci ne. To annabi baya goyon bayan musulmi ya rinka abin da zai zubar da mutuncinsa. Wasila, yana umartan mu da sada zumunci, silatul arham, da kuma duk abin da Allah ya ce a sadar ta hanyar da'a da girmamawa da kyakkyawan kulawa, duk annabi yana cewa mu yi. Sannan yana cewa duk abin da iyayenku suke faɗa na umurul jahiliya, abubuwa na jahiliya, to kar ku bi. Amma abinda suke gaya muku na kyawawan ɗabi'u na makarimul akhlaqi, ku yi ƙoƙari ku bi. Dan manzon Allah ya zo liyutimma aw liyutammima makarimul akhlaq,
dan ya kammala mana wato kyawawan dabi'u da tada ya cika su. Wannan kissa ta Hiraƙil, abin da ya faru, annabi ne ya rubuta mai takarda yana kiran shi sarki Hiraƙil zuwa ga musulunci a shekara ta 6 daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To shi ne yake tambaya shi wannan mutumi da ya rubuto mana takardar nan wai me yake cewa ne. To shi ne aka gaya musu abinda annabi yake cewa. Idan mun kula da hadisin yana nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya lazimci gaskiya kuma ya yi umarni da a yi gaskiya kuma ya shahara da gaskiya. Duk wanda yake so mutuncinsa ya tsira a cikin al'umma kuma ya kubuta a wajen Allah ranar tashi alƙiyama kuma ya samu kyakkyawan shaida har a wajen makiya, to shi ne ya zama yana da gaskiya. Ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ya kwanta kai imani ku ji tsoron Allah kuma ku zama tare da masu gaskiya. Sannan tushen wannan addini shi ne tauhidi kaɗai ta Allah. Saboda shi tauhidi shi ne marba'ul fada'il. Duk wata falala sai in ka kaɗe ta Allah za ka same ta. Duk wanda yake mushriki ne ba ya da wani matsayi bai da wata falala a cikin al'umma. Dukkan annabawa gabaki ɗaya dukkansu ba wanda Allah bai turo shi da tauhidi ba, duk akan tauhidi Allah ya turo su da rushe shirka da kawar da shirka bautawa wani tare da Allah da kuma haɗa Allah tare da wani a koma menene cikin ibada. An nuna mana a cikin hadisin su iyaye fa ba a bin su makauniyar biyayya. Iyaye Allah ya musu rahama, iyaye Allah ya ƙara musu girma. Ana bin iyaye ne in sun zo da daidai. Idan babanka ya zama mai son zuciya sai kai masa addu'a Allah shirye shi, amma ba za ka bi abin da ya ce kai ba. Dan akwai wasu iyaye masu son zuciya. Ko uwa ta zama mai son zuciya, ba dole sai an mata biyayya akan son zuciyarta ba, bal ma an mata biyayya an mata da'a ne fi ma'siyatil khaliq, wajen saba wa mahalicci. Dan haka iyaye suna da iyaka. Biyayya ga iyaye yana da iyaka. Ana musu biyayya ne in sun yi umarni bil ma'ruf, kyakkyawan abu sananne a shari'a wanda bai saba Allah. Idan iyayenka suka ce ka zama mushriki ka daina sallah, ba za ka bi su ba. Me yasa? Saboda wai su ba sa sallah, kai ma kar kai sallah. To za mu tsine maka albarka in kai sallah. In za su shekara suna tsine ma ba abin da zai same ka. Idan iyaye suka umarci mutum ya aikata wani abu na haram, sai a ba su haƙuri a ce Allah ya hana. Idan iyaye suka hana kaka yi aikin alheri, sai a ba su haƙuri a kewaya a yi aikin alherin. Wani ya ce shi babban damuwarsa duk lokacin da yake aikin alheri sai mahaifinsa ya kira shi yana masa faɗa, kai baka san rayuwar nan da ake ciki ba, kai baka san halin mutane ba, za ka zo kana ta kashe kuɗi kana taimaka wannan, ka biya wannan hajji, ka biya wannan umra, ka sayi wannan gida, kai baka san daɗin kuɗinka ba ne. To kaga wannan ab, wannan uban ba yana umartarsa da kyakkyawa ba ne, yana umartarsa ya hana shi alheri. To sai ka ba shi haƙuri ka ce to ba za a kula insha Allah, ka je ka samu wani gida na miliyoyi ka ba wani kuma ka ce kar ka gaya kowa. Saboda ai wannan sadakar Allah ne ya ce ai shi za ka bi. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, ba a sabawa abin halitta kowaye, in dai wani halitta ne a sabawa Allah ai masa biyayya ba a yi, sai dai a saba masa a bi Allah. Da aka shugabanni su ma haka, duk wani shugaban da ya umarni da saban Allah ba za a bi shi ba. Duk wani babban mutum ko dattijo ko min dattijon ta kansa, in dai ya kaushe ya kauce wa hanya ya ce a aikata wani abu, to sai a ba shi haƙuri tare da dukkan girmamawa, amma ba za a yi abin da ya faɗa ba. Musamman a cikin al'amura na addini. Yanzu mutum yaro yana zuwa masallaci yana karatun Qur'ani, yana fita da wuri yana zuwa ibada sai a samu wasu daga cikin iyaye sai a ce ai masallacin suwa ne yake zuwa ka hana shi adalci akwai wasu ƴan uwansa da kannansa su kuma ba sa zuwa gidan tsalle-tsalle suke tafiya da waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe kai da ka rike addinin sai a yaƙe ka yace idan baka daina zuwa sallah wuri kaza ba zai tsine maka albarka ka ba shi haƙuri ka tafi sallarka saboda bai da haƙƙi ya hana ka sallah haifayyar da ya maka ya shiga gonar Allah in ya shiga gonar Allah sai a tare da girmamawa sai a ba shi haƙuri sai a bi Allah an ce a ba shi haƙuri ne saboda uba ne saboda uwa ne a rarrashe shi a bi Allah amma in zai hana to ba za a bi shi ba hadisin dai a takaice yana nuna mana wato shumul risalatul islam gamammen saƙo na musulunci gaba ɗaya tauhidi imani hukunce-hukunce da kuma akhlaq halaye da ɗabi'u wannan shine rukunan hayatul ibad rayuwar bayi an abi sabitin waqila abi sa'id waqila abi al-walid sahal ibn hunayf wa huwa badri radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه رواه مسلم إمام مسلم يروي حديثي دغ أبي ثابت كما يدي كاو رواية دغ أبي كو أبي سعيد أو رواية كو كما أبي الوليد دك دي شيني سهل ابن حنيف بدري يجي هيكن بدر يتي النبي رحمه الله فدا duk wanda a cikin ku ya daga hannu ya roki Allah mutuwar shahada bi sidqin da gaskiya man sa'ala Allah ta'ala shahadata bi sidqin duk wanda ya roki Allah Allah ya bashi mutuwa ta shahada mutuwa akan musulunci ko a kashe shi saboda hanyar Allah alqatlu fi sabilillah to Allah sai ya kai shi matsayin shahidai koda ku akan gadansa ya mutu in ka zo addu'a wata ranka ce ya Allah ka azurta mu da mutuwar shahada ka faɗi haka sai kuma ka mutu akan gadanka ko sauro ya kashe ka ko malaria ko ciwon ciki ko haɗarin mota ko ciwon ƙafa ko ciwon zuciya ko haka kawai ka faɗi ka mutu akan gadanka wannan addu'ar da ka yi tunda da gaskiya bi sidikin ka roƙi Allah da gaskiya ka roƙi Allah to Allah ya yi alƙawari sai ya sadar da kai sai ya kai ka matsayi da mazauni da masauki na shahidai kawai a kiyama za ka ga kana kewayawa a cikin bayin Allah shahidai me yasa saboda da ka zo addu'a ka roƙi Allah mutuwa ta shahada mutuwa akan hanyar Allah kuma da gaskiya ka roƙi Allah to koda ba a kashe ka ba in sha Allah za ka yi mutuwa irin ta shahidai abin da ake nufi da manazilul shuhada darajatul shuhada'i inda Allah Allah zai bashi darajoji na shahidai da masaukai da wurin zama na shahidi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala kenan wannan yana nuna mana hadisin bawa ya kamata ya zama duk abin da zai gaya wa Allah ko zai roƙa ya yi da gaskiya in za ka gaya wa Allah ka faɗa tsakaninka da Allah duk abin da za ka yi niyya na biyayya ga Allah ka saki zuciyarka ka yi don Allah kawai in ba ka samu damar aikata wannan abin ba shi kenan ko mutuwa ko wani tsautsayi ko wata larura Allah sai ya baka misali malamai suna cewa duk mutumin da ya saba yana wuridin ƙiyamul layli ko ya saba duk magariba yana yin sallar nafila ko ya saba yana zuwa masallaci da wuri kafin liman ya zo ya yi nafilfili ko ya saba duk litinin alhamis yana yin azumi na nafila sai wani uzuri daga cikin uzurruka na rayuwa sai ginda ya mai bai yi ba kamar yana azumi ran litinin ashe ranar suna da wani aiki mai wahala sai ce kai ba zai samu damar yi ba to tunda ka saba kana yi za a rubuta ka maka yi ya saba yana tashi da daddare kullum karfe uku ranar ya kwanta bai da lafiya ya sha maganin bacci ne ya samu nutsuwa sai bai tashi ba ma sai karfe 5 ana as-salatu khairu minan nawm
Allah zai rubuta masa kamar ya tashi ya yi sallar dare. Wanda ya saba, in ya samu kuɗi yana ba da sadaka, yana bayarwa tsakaninsa da Allah, da ya samu ya bayar, sai wata rana kuɗin ba a same su ba, to Allah zai rubuta masa ladan kamar ya ba da sadaka. Shi Allah fa babu wata da babu wani abu da zai ji dan ya yi maka kyautayi. Kaga ashe yin abu da gaskiya yana da kyau. Wanda ya saba yana zuba ruwa a masallaci saboda Allah da gaskiya, sai wata rana ya makara har an shiga sallah bai zuzzuba mutane ruwan alala ba, shi ma ya zo yana samun baya. To wannan aikin da ya saba yana yi, sai Allah ya rubuta masa a cikin littafinsa. Da haka ku dage da aikata aikin alkhairi, kada guda da baya. Sannan kuma hadisi yana nuna mana wato kwaɗayin neman shahada da yin ikhlasi akan neman shahada. Kenan Allah zai iya ba wa mutum matsayin shahada ko da ya mutu a kan gadansa in dai ya roƙa saboda Allah. Allah ya girmama wannan al'umma. Karamin aiki sai kaga Allah ya ba wa mutum babban abu. Karamin aiki. Yanzu ka duba addu'a kawai kai kace Allah ya maka, kuma ba ka yi ba. Kawai sai Allah ya saka cikin shahidai. Dan abu bai kai ya kawo ba, sai kaga ya kubutar da kai daga azabar Allah. Shi yasa ba a rena aikin alheri. Duk wanda zai aikin alheri wallahi kada ya rena shi. Daidai da itace ne akan hanya, kai fakin ka ɗauke shi. Wani zai ga kamar kayan ƙauyanci, kowa yana sauri kai ka tsaya. Wataƙila wannan shi ne dalilin samun rahamarka a wajen Allah. Daidai da taimakon mutum, sabon ɗalibi ya zo jami'a bai san ya ake registration ba, bai san ina lecture hall yake ba, bai san faculty na kaza ba, kaɗan wuce masa gaba a matsayinsa na sabo. Saboda shi baƙo ne, akwai tsoro a cikin lamarinsa. Kai mai jagora, ka haƙura da uzurorinka, ka wuce masa gaba, ka taimake shi har ya gama jami'an nan shekara biyar, shekara huɗu, shekara kaza. Wallahi ba zai taɓa mantawa da kai ba. Duk ranar da ya haɗu da kai za ka fuskarsa yana dariya. Ka ga ba kuɗi ka ba shi ba, services kai masa, ka taimaka masa. Ba dan ya baka wani abu ba, a dan Allah kai masa, ka taimake shi. Ce ai ba na mantawa. Wane da muka zo jami'a su karɓe mu? Yanzu ni da nake muku karatu, Allah yanzu nan ina iya tuno lokacin da na je jami'a, waɗanda suka fara taron mu a gate, ƴan uwanmu ƴan Najeriya ɗalibai a jami'ar Madina, wallahi ban manta da su ba. Suka kai mu ɗaki, suka mana jagora ga inda ake karɓan ɗaki, suka wuce mana gaba, muka je muka nemo wannan, muka yi canjin kuɗinmu, muka je muka siyo kayan abinci. Har shagon da suka raga ni wallahi ban manta ba. Har wani ya ce in baka da kuɗi fa akwai kuɗi sai a baka rance, in ka fara karɓan kuɗi sai ka biya. Kyautatawa. Shi yasa kar ku manta da kyautatawa ƴan uwanku, ko yaya yake, ko mace ko namiji ko babba ko yaro ko a ina, ka zama mai halin ƙwarai. Allah ya gyara mu. Hadisi na 58. An Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فقال لقومه لا يتبعني ولا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم أحبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها فقال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها فجاءت النار فأكلتها فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وأجزنا فأحلها لنا متفق عليه. من حديث هنا أبو ما ماكي قري كما دعونت السيدة كما بيانا آل متالي أيو الله كيان أبو هريرة يروي تولي عن النبي صلى الله عليه وسلم كن سواء أبو هريرة yace wani annabi cikin annabawan Allah wato ya je yaki ira da amincin Allah tabbata gare su gaba daya da yaje yaki ko zai tafi yaki sai yace wa jama'arsa da za a tafi kar wani a cikin ku wanda ya saban aure yana so ya tare malaka budu amra'atin wa huwa yuridu an yabni biha yana so tare da ita walamma yabni biha bi tare da ita ba abinda ake nufi bai sadu da ita ba bai shiga gidanta ba abinda ake nufi da bud amra atin ana nufin nikah ko jima'a to duk wanda ya saban aure yana neman tarewa hankalinsa yana kan yar amaryarsa wannan yakin bashi yaje ya gina ranar tarewa kai ya bini kaga adalci ko saboda ko an je yakin baya tare da annabi a lokacin yana tuna yar amaryarsa ne yace da mutumin da ya gina gidansa bai yi rufin dakinsa ba walam yarfa suqufaha yayi gini bai rufi ba kaga wannan idan ruwan sama ya zo ana yaki ai zai daina tunanin yakin zai ce wa yau dakuna na ku lura da siyasar annabi malam wancan me yasa aka ce kare da yakin hankalinsa yana kan yar amaryarsa wancan me yasa aka ce kare da yakin hankalinsa yana kan me yana kan ginansa ina so ku lura da abubuwa addini malam yanzu wadannan sahabbai ne karewar imani kenan kaga ashe addinin musulunci yana kula da abubuwa karkace ai bai da imani kai baka da imani ne an zo ana kaza waye 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 sai su a'a abi mutane a hankali idan kai kana jin ka nuna a imani wani zai ga kai shi fa gaskiya an matsanta masa ko baka bane ba abi sannu kuma wannan yana nuna ashe annabi yana kula da bukatun mutane yana rassattin bukatu na mutane yana kula kuma wannan shine ya kamata duk shugaba ya zama yana da irin wannan sifa din yana lura da masu rauni yana lura da masu bukata in ka tashi zaka kara kudin mai lura ka gani watakila mai hali shi zai iya siya to sai ka lura da mai rauni shi zai iya ba watakila zaka ce in ka kara kudin man nan zaka samu kudin shiga a gwamnati zaka yi kaza zaka yi kaza kudin man nan shi yake da alaka da injin nika na talaka da yake kauye yake amfani da injin nika talaka da yake goya generator yana noman rani ya goya generator a kafadarsa ya saka tsumma ya dauka yayi tafiyar kilomita 15 a kaf saboda baka masa hanyar da zai bi da babur ba yana tsallaka ruwa yana wucewa yana tsallaka ruwa sai ya zuba fetur a wannan injin nasa ya zo ya noma da shi zai hawo motocin kauye ya fito ya dauko yalan bello ya zo ya kasa da wannan fetur din da talaka yana da tsananin bukatar fetur sama da yadda mai kudi yake bukatar fetur to ga in ka kara kudin fetur kamar ka kara wa talaka wahala ne bisa wahala sannan kuma fetur din yana alaka duk wani kayan masrufi da ake siya ake sayarwa ko kamfani bai kara kudi ba inda an kara kudin mai to sai kaga yan kasuwa suna ta kara kudi wannan shine bala'in da ake ciki a wannan kasar abinda bai kai ya kawo ba ya gagare mutum ko yaya duk abinda zaka dora in haraji zaka dora ka lura cewa an ka dora harajin nan wane ne beneficiaries su ai ma za su amfana wataƙila ka tattare kudin haraji ka karbe mutum ɗaya zai sace biliyoyin kudin gaba daya ya dauki yar matarsa su tafi ingilis cinye kudin a can ko mutum ɗaya zai ta cin jiragen sama da kuɗin harajin da ka takura talakawa suka baka
su je su ta hawa jiragen sama private jet suna ta hawa talaka yana mutuwa da yunwa wanda bai iya amfaduwa da shi a asibitinsa ba haka duk wanda zai kafa wata doka da ta shafi mutane to ya ringa balancing yana lura da duba in nayi kaza to kaza fa in nayi kaza wannan dai shine good democracy duk good democracy democracy mai kyau wanda ake lura da wato hakokin kowa da kowa amma ba wai a rufe ido kawai ba shugaba ne na kware wanda zai rufe ido kawai an ce abu kar ai kar ai kar ai akwai cutarwa ya ce zai ba shugaban kware bane ai hakuri karatu ne muke yi saboda ku ne shugabannin nan gaba ni ina karatu na wallahi ku nake gani ku nake gani dan ba mamaki a cikin ku wani ya zama shine to ka zama mai ilimi ka zama wayayye yanzu jihadi ba dole bane zuwa jihadi zuwa yaki wajibi ne amma ka duba fa wai aure mutum yayi bai tare ba duk ayoyin da suka yi magana akan zuwa jihadi aka ce an dauke mai ba sai ya je ba dan Allah duba lura da larurar dan adam yanzu duba muhimmancin jihadi gini fa mutum yake yi dan ginin sa bai yi rufi ba saboda kar ya tafi iska ta ture masa ko ruwan sama ya lalata annabi ya ce an dauke maka nauyin jihadi yanzu akwai shugabancin da yake da tausayi irin shugabancin annabi Muhammadu me yasa musulmi kuke kaurace wa shari'a me yasa ƴan siyasa ba kwa san shari'a me yasa ba kwa neman shawaran malaman addini su gaya muku mode of governance na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yadda annabi yayi gwamnati ko manzon Allah bai gwamnati ba yayi gwamnati me yasa in muku karanta ba za ku tambaye a gaya muku ba me yasa ba za ku sa ai muku rubutu ba siyasar annabi Muhammadu a cikin gwamnatinsa duk ministers da kuke da su wallahi ana da su a lokacin annabi kuma duk shi ne minister wasu kuma ya nada su har ma wanda ba kwakwalwa kuma ba ta kawo muku ba sai dai in ba ku yi karatu ba amma duk a cikin hadisi duk akwai su to wannan abin suka bi a tsarin shugabancin suka samu zaman lafiya mu kuma muka kauce wannan muka kawo tsarin Bature da tunanin kafiri muka ce shine tunani muka ki mu yi tunanin annabi amma musallahu alaihi wasallam adalci kenan wani a cikin ku ɗan boko zai iya rubutu ga topic na rubutu ko a boko ne watakila ɗan political science ne ko kai ko wani abu sai ka ce kana so ka fitar da gwamnatin annabi Muhammadu a rayuwarsa good governance ka yi shi da sunan boko amma kai ta ɗauko hadisai kana sharhi kana bayani za su amfana da shi watakila ba za su karanta shi a matsayin hadisi da aya ba amma za su karanta shi a matsayin wani research da kai ko wani journal ko wani conference ko wani abu sauran zan za mu iya yi sai mu kalle shi da kallon boko ba ana yin rubutu akan mutane masu muhimmanci a duniya ba to ajiye maganar musulunci ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana a duniya kowa ya ma da musulmi da wanda ba musulmi kowa ya da mutum ne mai muhimmanci ko to me yasa sai a conference akan sa a nemo wasu abubuwa na rayuwarsa a ce ana so a fuffutar a gani adalcin annabi Muhammadu akan abin da ya shafi wato mata yaya office din su yake yaya gwamnonin su suke ministry of foreign affairs din annabi ya take ministry of foreign affairs na manzon na sayyidina Abubakar ya yake ministry of internal affairs ministry of education din sa yana da shi yana da ministry of education akwai ministry na education baka karanta bane me yasa bokon mu zai samu zazzakulo waɗannan mu yi rubutu a kai ba ba sai ka ji aya ba sai ka ta kana Allah ko kana rasulullahi ba a kai a tarihi zaka ji sai ka ce a tarihi ya tabbata ga reference a tarihi ya tabbata ga reference kun yi da'awa kai amfani da bokon ka ka tallatar da addinin musulunci ta dalilin wannan wani zai gane ce kai ashe wannan Muhammadu dai babban mutum ne mai daraja in ba kai ba da sunan bokon to ai akwai wasu kuma makiyan musuluncin suna daukan shi Muhammadin su zazzage shi su bata sunan shi su dauki wani bangare na rayuwar su sai ta sharri sai ta batawa ina fatan kuna fahimta dan haka don Allah in muna karanta hadisi mu zama muna fuqaha masu fahimta masu ganewa wannan akwai darussa dewa da zaka fitar da shi ashe in an zo yin gwamnati in za a wani umarni ashe ana lura da masu rauni ya kamata duk mota mai kilar kaza ta miliyan kaza manta tsadanta kaza ne motar talaka kuma ya kamata tsadan man kaza ne ko ba gane ba kamar yadda ake a wasu ƙasa
gwamnati ta kafa doka duk motar da take ta kai naira miliyan 20 ko miliyan 10 to ba ta shan gidan mai a wani gidan mai sai na kaza kuma shi kansa mai gidan man da an je ga famfon da zai zuba masa amma duk mota a kori kura duk mota kurkura duk mota kaza ita kuma ga inda za ta sha mai ba za su iya ba za su iya da Allah ba allurar talaka ba allurar ne shi ha kamar yadda takalmi yanzu ba ana inda mai kudi ba ko ana inda talaka gida akwai na mai kudi akwai na talaka sunansa gida to ko zuwa akai za a kafa wata doka akan wani abu da ya shafi kasa za a iya lura a ce mai kaza mai albashi kaza banda kaza mai kaza mai kaza banda kaza gari kaza gari kaza talauci ya musu yawa su banda su a kaza duk in sun ga dama za su iya kuma duk musulunci ya kawo to matsalar sun bata addinin ne an ce musu addinin musulunci ba komai a ciki sai fada haka suka dauka kun yi asarar ilimi kuma kun yi asarar tsarin rayuwa mai kyau tunda ba ku karbi musulunci ba manzo Allah ya ce kada ɗayan ku da bai rufe gidansa bai bi ni kai ba ma wannan ba yace wala ahadun ishara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantadiru awlada duk mutumin da ya sai tumaki a cikin ku duk wanda ya sai tumaki ko kuma ya sai khalifat khalifat jam'i ne na khalifa khalifa ana nufin taguwa annaqa duk wanda ya sai tumaki ko tunkiya ko akuya ko duk wanda ya sai taguwa raquma mai siki yana jiran ta haihu shi ma babu shi a zuwa jihadi dan Allah da gwamnati kullum fa akuya sai ce ake jira za ta haihu kai ya tafi ta haihu ya shiga damuwa bai ga dan jaririn dan akuyar sa ba kada ya tafi a hanya ana daga takobi yana tuna yar akuyar sa karfa ta yi mummunan haihuwa ta mutu an ce an yafe masa dan Allah akwai addini mai adalci irin addinin musulunci babu me yasa an koye an hana ku karanta addinin ne ka gane an shagaltar da ku da abin da ba shine mai muhimmanci ba aka nuna shine mai muhimmanci muka karar da rayuwar mu muna bauta akan abin da ba shine mai muhimmanci ba mai muhimmancin an mai da shi bai da muhimmanci a dole dole kai ma ka je ka karanta ballantanaka ne ka gano amfanin sa ka dabbaka shi ai kaga annabi ya samu credit idan ka je ka karanta sunnarsa ko ka karanta tarihinsa ah sai dai a baka tarihin wasu ai ta maka reference da tarihin wasu Allah kiyaye mu dai Allah gyara halin mu samari dai ku gane alharbu ala alislam din nan da ake cewa yakar musulunci nan an fa waye yanzu ba sai an sa bindiga ba ba sai an sa kunamar bindiga fat an harbe ta ba an gama an yi nisa yanzu yanzu ana yakar tunani ne ana yakar tunanin ka nan da shekara 100 da an ganka an san me kake nufi ana ganin sabarka me kake nufi to sai a shirya maka abinda daga nan zuwa shekaru kaza ba za ka iya yin abin da kake so kai ba idan ku sun kun fi karfin su yanzu to sun kawo muku tsarin da ƴaƴanku da jikokinku dole ba su isa su tashi akan wannan tsarin da kuke yanzu ba dole sun canja kuma ku duba tsarin rayuwarku akwai abin da yanzu ka yi shi abokinka ya yi ƴaƴanka ya yi kun yi kun tsira amma wallahi ƴaƴanku ba su isa su yi ba kun san yanzu cewa da yawa a cikin kasashe ana bin su hatta syllabus na karatunsu ana sa sai sun caccanja shi syllabus da za ku yi karatu a ƙasar ku ba ku ne za ku yi shi ba wasu za su kawo muku ban sani ko kuna fahimta ta syllabus manhajar karatu ba ba ku za ku yi ba tsaro muku za a ce kaza za ku karanta kaza za ku karanta tambaya su waɗanda suka tsaro suka kawo ku ƙwaƙwalwar suka fi su dan giya da ya sha giya mai cin naman alade mai cin naman kare shi fi ka tunanin da zaka tsara abin da zaka rayu mu sun mai da mu wayan afirka dabbobi suka mai da mu kal an'am yanzu duba iri fa iri na masara iri na wake iri na shinkafa iri na ibro iri na kaza iri na alkama iri na kaza iri fa su da ake shukawa akwai malaman agric anan gurin sun sani yanzu wallahi tallahi ina so in shaida muku je ku bincika yawanci irurukan da muka saba muna amfani da shi da duk an ɗebe su daga kasuwa an kawo mana sababbin irin da shi suke so ko a ce irin Bill Gates waye Bill Gates wani mutum ne Bill Gates wai iri ne hada Bill Gates da iri akwai manufa kuma kar ka yarda irin da za a ba wa dan China ba shi za a wa dan Najeriya ba irin da za a ba dan Faransa ba, shi za a ba dan Najeriya ba, wanda za a ba dan Najeriya ba, kowane guri akwai yanda suka yi wato programming yanda suke so rayuwarsu ta kasance. Wani zai ta tambaya, me yasa cututtuka suka yi yawa, ake ta yawan mutuwa? Me yasa? Da yawa yawan cututtukan mu daga abinci ne, kowa ciwon kaza, kowa hawan jini, kowa ciwon suga, kowa yawanci abincin cika ba su da kyau. Daga me? Daga irin ne. Sai aka haɗa mu da abinda amfanin namu ba zai yi ba, dole sai mun neme shi. Ha? To sannan in muka neme shi muka sa, a idan zai nuna mana abin yana yildin sosai, yana haɓaka yana haɓaka, amma kuma bala'in da ke cikinsa Allah kaɗai baro kansa ne. Wannan karatu ne na masu ilimi nake maka, ba na wawaye ba. Ban sani kuna da ganewa ko? Ai ba sai na yi ƙarara ba. Ku fahimta ba? Ku fahimta? Yanzu ka san abin mamaki, ka san yanzu har irin zogale akwai wanda za a kawo mu a ce ga irin zogale? Ina zogalenmu na da na can iyaye da kakanni, ina yake? Irin salad za a kawo maka wanda aka kwalanta shi, aka sa shi a kwali, aka sa shi a kaza, aka sa shi a kaza. Ina naka na da? Ha, iyayenmu da kakanni da da suke noma masara, ha, ya suke ajiye irinsu, kuma yake yildin? Hanyar da suke bi suna tare da irin nan. Yaya? Shinkafa, wallahi sai kun waye gari gaba ɗaya shinkafar da kuka saba kuna amfani da ita a ƙasar nan, kun daina ganinta. Shinkafar wasu ne wanda aka yi grooming ɗinta, aka tsara ta, ita ake so ku ci, kuma haka za ku rayu. Tunda da mun ba a so ku yi yawa, kun yi ku daina ta haihuwa, kun yi yawa, to bari a yi muku abin da za ku yi ta mutuwa. Ban fa ce suna kashe mutane ba, ni bayani nake kawai. Ku kula da kyau. Bari da buga muku misali malam. Hatta maganin feshi, ka duba ka gani wani maganin feshi ne ake yinsa a ƙasarka ko a universitinka, wanda masu tsoron Allah ne suka duba suka yi ilimi sosai, suka harhaɗa suka sayar da shi a kasuwa. Idan an yi na nan ɗin ba za a saya ba, sai wancan. Wancan kuma duk kamfanin da zai je za su saye shi. Bari mu buga muku misali. Akwai ciyawowi, jam'in ciyawa. Ciyawa da damuna da su a gidajenmu, a unguwanninmu, a gonakinmu, wanda ciyawa ne na dabbobi, sannan kuma at the same time yana amfani da magunguna namu na gargajiya masu kyau kuwa. Wallahi yanzu babu su. Saboda me? Kar ma ya tsiro ka ɗauka ka yi magani da shi ka amfana. Ga maganin ma ga wanda ake so ka sha. Ba na so na kawo muku magana akan lalatattun magunguna da ake sayar mana a ƙasar nan. Ban so, ban kawo wannan fagen ba, ba shi nake magana ba. Wallahi abin da yasa ana muku magana ne ta ilimi, ku ƴan boko ne. Ku ƴan boko ne, ba abin da yanzu a jami'an nan ba abin da ba za a iya yi ba na magani, za a iya yin ana so. Ba wani irin da ba za a iya renon sa ba, wallahi za a iya. Amma matsalar in an rene shi mutum nawa za a same shi, kuma waye zai zo siya? Amma akwai wanda za a dauko muku. Masarar da ake kawo ta daga waccan ƙasar da aka noma ta, za a iya ba su kwangilar su noma masara wanda za ta ciyar da ƙasa kaza, amma a zuba kaza a zuba kaza. In an kawo ta ka haɗa ta da taka, ɗanɗanin ba iri ɗaya ba ne da taka. Kuma wallahi yau gobe ka je ka siyo masarar da ake kawo ana siyarwa, ka je ka ɗauko taka da ka noma ta da kashin awaki ko ka tona mata a garin ku, ka je ka ga bambanci. Masara ɗaya fa malam sai a kawo maka ita daga ƙasar kaza daga ƙasar kaza. Amma ba ka da dalili yaya akai wannan irin. Abin da nake so na ce da ku a taƙaice, ana ƙwace mana hatta tunani. Da an bar mu da intelligence ɗin mu a ba mu shawara, masu ilimin mu su gwada ilimin su da yafi. Amma komi mun zama muna dogaro ne da wasu. To ka dogara da wanda baya son ka, kana jin zai kawo maka taimakon abin da zai ci da kai gaba? Har yanzu baka fahimta ba? Har yanzu baka gane ba? Waɗannan ciyawan da nake gaya muku, za ka neme su ka rasa? Kai ta yawo a gona babu, ka san me? Wannan feshin da ake fesawa, iskar kawai in ta ɗauka ta taɓa shi zai mutu, bai sake fitowa ba.
sai kuma ya tsuro maka da ciyawar da suke so ya tsuro maka baki kuma in baka yi feshin ba za ka kuma irin ciyawar da za ta buru ka kula ka zama wayayye tunda Allah ya baka ilimi to kai amfani da ilimin ka da wayewa Allah ya sa kuna fahimta dan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya zauna ya jira ya tafi yaki hatta fadana min alqaryati salatal asr ya kusa zuwa wannan garin da zai yaki sai la'asar tai ko kusa da haka da ya duba ya ga cewa in ya shiga garin nan yaki la'asar za ta ratsa shi kaga ashe har in an je yaki ma ana kula da sallah sai ya ce wa rana ya kalle ta yace ke rana ashe ana iya magana da rana bari ku ji waliyan gaskiya waliyan da suka zo a hadisi kenan ya kalle ta yace ke rana in nake ma'amura wa ana ma'mur ke rana da kike zuwa ki je ki dawo tunda akai duniya rana ba ta fashi sai ta je ta dawo daga umarnin Allah ne Allah ne ya umarce ki ni ma Allah ne ya umarce ni in zo ne yaki ga nake umarnin ga nawa umarnin in nake ma'mura wa ana ma'mur ya daga hannu ya ce ya Allah Allahumma ahbisha alaina ya Allah wannan ranan ka rike ta katta fadi rike ta gamtse da ita chak fa hubisat hatta fata Allah alaihi malam mutumin nan bawan Allah annabi ya shiga ya tazabga yaki ya ta yaki har sai da ya gama yakin nan karab karab ya kuma ci nasara Allah ya masa gudi mana yayin yakin ido na ganin ido saboda in rana ta fadi duhu akwai matsala ashe an taba yin wani bawan Allah cikin annabawa da ya daga hannu ya roki Allah ya tsaya da rana ta tsaya ka san me ya bi Allah sai Allah ya karbi addu'a sa to ku rike babu wani wali a duniya da yafi annabi babu shi wallahi duk bayanin walittaka da za a yi maka na wani ko matsayinsa da darajarsa to ya tsaya dai a bayan annabi amma in ku kujar baki ta sa aka ce ai wannan waliyin ya mafi annabawa to ka tashi ka bashi guri ka hada takalmanka batacce ne ba wali da yafi annabi babu duk duniya ba wanda yafi annabawa da manzannin Allah babu ku rike wannan fa shine fa aqida mai kyau duk yadda za a yi ba maka wani mutum ko ma waye ko me ya kai wallahi bai kai annabawa ba ko ka san su annabawan ko baka san su ba shikenan ya hada ganima sai ga wuta ta zo to a bisa al'ada ada idan aka je yaki kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum yayin yaki ya gama zai hada duk ganima me ganima kayan kudi da aka samu na abokan gaba dabbobin su ne a dukiyar su ne rigunan su ne zinaran su takalman su karafunan su komai nasu a matsayin ganima ko za a tattara wuri guda sai a tattara sai a koma gefe sai a jira idan Allah ya karbi wannan yakin to za a ga wuta kawai ta tashi ba ku za ku kona ba wuta ne Allah zai koro ta kawai sai ta zo ta cinye wannan kayan dan me kaya ne na makiya Allah dan me sun rayu ne akan mummunan tsarin da Allah baya so kayan sabo ne sai su kone to sai annabin da shi da mutanansa su alhamdulillah alhamdulillah mubarak Allah ya albarka mun gode Allah ya karbi yakin mu alamar an yi yaki Allah ya karba shine ganimar da aka tara wuta ta zo ta cinye ta urbus ba a tafiya da komai gida kafin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ga wuta ta zo ta gagara cin wannan ganima sai annabin sai ya juya ya ce kai jama'ata a cikinku akwai wanda ya boye wani abu inna fikumul gulul ina so ku rike wannan kalmar gulul Allah ya ce wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah menene gulul dukiya ta mutane haƙƙi na mutane kaya na mutane kuɗi na gwamnati
ko kudin al'umma ko ma kudin inde ba naka bane da aka ce ka raba ko aka ce ka aje sai ka ɗebi wani abu a ciki ka ɗebi wani abu kai kai amfani da shi kuma alhali ba hakkinka bane to wannan shine gulul ubangiji yace duk wanda ya dauki wata dukiya irin wannan ya boye wallahi a kiyama sai ya zo da ita yace wanda ya dauki akuya zai zo da akuya a gadan bayan sa yana kukan akuya me aku duk wanda kaji yana kukan akuya a filin kiyama to barawo akuya wallahi idan saniya ya sata to zai zo yana kukan saniya kuma annabi yace sai ya zo da ita a goye fa sai an wulakanta shi a fili zai da ko saniya a goye yace hatta ko mun garancin abu in ka dauka za ka zo da shi wani bawan Allah aka je yaki igiyar takalmi ya dauka ya dan koye ta kafin araba da yaji wannan hadisin sai yace ya rasulullahi gashi na dawo da shi yace wallahi wannan igiyar takalmi kwaya ɗaya ko kwaya biyu shirakun aw shirakan minna wallahi da ka tafi da wannan igiyar takalmi wallahi da wuta ce za ta ci ka wallahi sai ka shiga jahannama a jefa maka igiyar takalmin a ƙarshen jahannama a ce ka yi linƙaya ka je ka ɗauko ta saboda ba naka ba ne kai akwai bijiri ran tashi a kiyama Allah kare mu shi yasa duk abin da za ka yi a rayuwarka ka yi ƙoƙari kar ka mutu da hakkin wani ka yi iya ƙoƙarinka in ka ci da ka yi ƙoƙari Allah ya kare ka ka daina yi kuma kai ta addu'a ya Allah kada ka sa mini sha'awar cin hakkin wani ha wuta ta zo ta kita cinye wannan annabi ya juya ya kalli mayaƙan fa yace a cikin ku wani ya goye wani abu inna fikumul ghulul lalle a cikin ku an yi ghululi yace to abin da za a yi na raba ku duk wata kabila ta je ta hadu da 'yar uwarta Fulani su koma Yarbawa su koma gefe bare-bare su koma gefe Terawa su koma gefe Hausawa su koma gefe ƴan wane ne su koma gefe ko wata kabila ta je ta hadu da 'yar uwarta da shugabanta za mu zo layi za ku zo komin mu baya muna gaisawa da ku a nan za mu gane waye ya sace wani abu yace fa yubayi ne min kulli kabilatin rajul ha malam an fara zuwa ana mubaya farawa kenan wani yana daga hannunsa yana miƙa hannun annabi sai hannun ya makale yayyayyayyay ya daga hannu sai ya rike to falazikat yadu rajulin biyadihi sai annabi ya ce kai a wace kabila kake ce kabilar kaza sai ya ce to duk ɗan kabilar ka su zo a cikin ku a ciki aka samu waɗanda suka ɗauki wani abu a cikin wannan dukiya Allah ya sa wutar nan ba ta cinye ganiman nan ba dan haka zan caje ku ɗaya bayan ɗaya inna fi kumul gulul falyubayini kabilatu kira mun yan kabila ka sai sun zo sun yi mun mubaya a mallan ana zuwa ana hawa layi ba sai ga mutum ɗaya ya kamu ba sai na biyu ma ya kamu sai na uku ma ya kamu yace a ku kula fa da hadisin rajulaini aw thalatha biyadihi fa qala fi kumul gulul annabi yace a cikin ku ne aka samu wanda ya dauki wani abu yayi gululi faja'u bi ra'si misli ra'si baqaratin min adam suka hadu suka yi kus sai gashi sun zo da wani kan abu katon kan abu kamar kan saniya ashe zinari ne da aka samu da a garin da aka yaki mutanen da suka je wani gida sai suka samu kudin wani kafiri zinari ya dunkule shi zinari kudi ya kai kamar kan saniya maimakon su kawo su sa shi cikin abin sai aka samu bani sunan shi sai aka samu wannan a cikin su kawai sai yace ku kawo sai aka je aka dauko sai ga abu a fili fa wada'aha wannan bawan Allah a cikin wannan kabila sai ya dora a cikin kayan ganiman nan yana dorawa fa da'atin naru fa akalata kullum wuta ta zo sai ta cinye ganiman nan gaba daya sai annabi ce to alhamdulillah mun gode wa Allah yanzu ka duba Allah ya ki ya karbi aikin jama'a guda da suka je yaki saboda dabi'a da wasu a cikin mu ko wasu a cikin su suka aikata na rashin gaskiya to yaya za mu zauna lafiya a ƙasashenmu? Allah ya jarabe mu da ɓeraye daga fiyoyi. Manzo Allah ya ce falam tahilla li ahadin falam tahilla al-ghanaim li ahadin qablana, ganima bata taba halatta ga wani daga cikin mutane kafin mu ba. Thumma ahalla Allahu lana al-ghanaim, daga baya sai Allah mu kuma ya halatta mana. Daga nan Allah ya ce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk yakin da yaje in duk abin da aka tara a raba abin kashi biyar, a dauki 1/5, wannan na Allah ne da na manzon Allah da na miskinan gari da na makati da na yara ƙanana da mazajensu wanda mazaje suka mutu da na marayu da na wane ne, ga shi Annabin abincin gidansa da larurorinsa 1/5 din duk abin da aka samu na kowane yaƙi shine walamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasuli wa lidhil qurba. Da kai an dauki 1/5 a ciki, to ba saura kaso hudu ba, to nan kaso hudun shine sai a zo a yi tarar. Wanda ya zo da doki rabansa daban da wanda ya zo da kafa. Wanda ya zo da doki ai kaga ya sha wahalan ciyar da doki. Wanda ya zo da doki ai ya sha wahalan bashi ruwa. Wanda ya zo da doki ai ya sha wahalan kiwo. Da haka doki yana da biyu, kai kana da daya. Sai ya tashi da kaso uku, kai kuma da kaso da kama baka da komai, sai ka tashi da kaso daya. Mai doki zai dauki 3,000,000, mai tafiyar kafa zai dauki 1,000,000. Me ya amfanin haka? Ya koma ya dada ciyar da dokinsa, ya bashi abinci, ya kula da shi. Kuma ai kaga nan gaba Allah bara kowa ya sai doki idan za a je yaki, ko? Daga nan sai ake raba ganima. Yanzu wannan rahama ce ga wannan al'umma ko ba rahama ba? To Allah ya akwai abubuwa, wannan shi ma wani topic ne ga 'yan Islamic studies wanda ake sa su yi rubutu. Sai ka ce menene abubuwan da Allah ya fifita al'umma annabi Muhammadu da shi, wasu al'ummomin ba a ba su ba, mu sai mu aka ba mu. Al'umma kaza ba a kaza. Ga misali na biyu a gurgurde lokaci yayi. Yanzu al'ummomi na da, duk wanda ya kuskura fitsari ya diga a nan fatarsa, to sai ya nemo reza ko wuka sai ya yanke har da fatar gurin gaba daya, ba magana a sa ruwa. Kwarai kuwa idan ka kuskura ka je fitsari ko kai fitsarin kwance ka shiga uku, fitsari ya dige. Washe gari bina za ka yi wallahi. Sai kare da fatar jikinka gaba daya. Haka aka faɗa hadisi, in janabun najasa ta diga a jikinka, me ake ba wankewa, me za a yi? Gutsurewa za a yi. Amma lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce me? Sai aka ce a sa ruwa a yi. To akwai irin waɗannan, wannan topic ne mai kyau, kai littafi ma za ka iya rubuta kai don ka nuna irin fifiko da Allah ya ba al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shikenan yace thumma ahalla Allahu lana al-ghanaima lamma ra'a dha'fana, Allah ya halatta mana ganima saboda ya ga raunin mu, wa ajazana, da gajiyawar mu, kasawa, mu kan gaskiya masu rauni ne, iya kashi iya gajiyawa. Sai da Annabi Musa lokacin da manzon Allah ya karbo sallah guda 50 yace Muhammadu ka koma wallahi ba za su iya ba. Akai ta rage wa manzon Allah har ta koma 10, ta koma 5. Manzon Allah ya dawo yana murna sallah ta dawo 5. Annabi Musa ya tsaye da shi tun a sama yace Muhammadu zo ka ji. Yace gani nawa aka maida maka sallah? Yace wallahi an maida mun ita guda 5. Yace ka koma Allah ya rage maka, mutanenka ba za su iya ba. Yace ni da na gwada Banu Isra'ila sallah daya, Yahudawa sallah daya sun gagara yi, mutanen manza sallah daya. Yace ka koma, ni ina da experience. Manzo Allah ya yi ka ba zai koma? Ce kai wallahi kunya nake ji ya Musa, na je ya rage, na je ya rage, na je ba zan iya koma ba, bari in tafi da 5 din nan. Ya ce mana duk wanda ya yi 5 za a ba shi ladan 50. Kuma ya ce Muhammadu kaka sake dawa, ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil abid. Shine annabi ya zo dan Allah magana nan Musa haka ne ko ba ga wani? Yanzu duka ne kun san a cikin mu akwai wanda yake zaben sallolin nan? Allah wani zaba yake, wani azar kawai yake. Wata mata ta ce wallahi tintini ke malam, ban taba ganin mai gidanmu ya yi sallah su bai. Wata ta ce malam wallahi wallahi yau shekaran mu 20 da Qur'ani izu 60 babu shi a ɗakin mai gidanmu, baya karatun Qur'ani, ni dai ban taba gani ba. Ka san mata da ɗaya gumi ta ce na tambayi yara a kasuwa kun ga Alhaji ko yana buɗe Qur'ani, suka ce ba mu taba gani ba. A ƙasashen Larabawa akwai wanda kawai Juma'a suke yi, kuma nan kusa ba nesa ba. Muslim anta? Na'am Muslim, alhamdulillah. Usalli, na'am, usalli al-jum'a. Muslimi ne kai, eh ne Muslimi ne. Kana sallah yace, "Wai ko duk Juma'a sai nayi sallah." Wallahi Juma'a kada yace, "To ba shi wanda mai kokari ne ba." Wallahi mala a cikin kasashen Laraba akwai wanda kawai iya sallar Idi yake. Yace, "A'a," yace addini sauki. Yace ba ta kurawa, yace Idin nan guda ne shi zan iya wallahi. Da karamar sallah da babbar sallah. Da ka zaga sun cika Idi. Azumi fa, goyon farko zai zaba daya yayi. Goyon farko da biyu zai zaba daya yayi. Goma da kaza zai zaba daya yayi. Wani kuma da an kama azumi sai tafi kasar Turawa. Sai ce, "Wallahi larura shi matafiyi ne." Musafira na. Daga matafiyi ya dauke mai azumi yayi. In ya dawo shikenan da zai rama ba shikenan. Za ka yi mamaki aka gaya ma batun addini na mutane. Za ka yi mugunan wallahi muna kokari. Wallahi muna ko duk da mu dinmu akwai shedanu a cikin mu ba kadan ba. Allah gyara mana. Shikenan sai ce fa Allah halala kuma tafakkur alai. Wannan shine hadisin da malam ya kawo mana hadisi na karshe albayyani bil khiyari malam ya tafarraka shi ya shafi kasuwanci ne. Insha Allah karatu na gaba zamu yi bayani insha Allah saboda akwai hukunci na fiqhu a ciki ya ake kulla kasuwanci ya ake rushe shi ko bi hadal qadri kifaya. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ان شاء الله انا بعد عذري زامو دان بعد هوتن كراتنا نساتي بي سوبد تفيا سي رانن 28 الحميس دين 28 يوتا اوغا رانن دي زامو داو زامو دورا ان شاء الله بمشيئه الله تبارك وتعالى